Madalla, to jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari banban. Shirin da zai kasance na ƙarshe a wannan shekarar ta 2024. A yayin da muke ban kwana da shekarar, muke kuma murnar shiga sabuwar shekarar ta 2025. Wasu 'yan Afirka mazauna Turai sun yi waiwaye kan nahiyar mai ɗimbin arziki, amma kuma ke fuskantar tarin matsaloli.
Manyan matsalolin da ke damun ƙasarmu ta Ghana. Muna da matsala game da batun small scale mining da aka sa mata lakani galamsi. So 'yan galamsi nan sun zo sun bata ruwan shanmu. Yanzu haka ya kawo cututtuka daban-daban. Ana haifuwan jarirai daga mai ido ɗaya da masu kafafu uku, sannan na biyu cin rashawa.
Matsalolin da aka shiga a Najeriya marasa iyaka, mutane suna cikin matsanancin talauci. Mutum ne zai kira ki daga Najeriya sai ya fashe da kuka, iyalin shi ko karya kuma lokaci ba.
‘Yan Nijar za su duba su ga cikin wannan sabuwar shekara wani irin canji za a samu, yaya za a yi kenan, na farko kan mulkin farar hula, na biyu kan arzikin mutane ya kamata su samu abin da za su saya kuma kuɗi ya ƙaru, na uku kuma kayan tsaron ƙasa saboda akwai ta'adiya har yanzu a nan Nijar.
Fatan kowa daga cikinsu musamman a wannan sabuwar shekarar shi ne ta ya za a shawo kan waɗannan matsalolin.
Babba abin da nake buri a wannan sabuwar shekara bai wuce mu ga Najeriya ta fita daga cikin tsanani da ƙangi da taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma rashin tsaro da yake sake tsananta a ƙasar ba.
To sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. Madalla, Najeriya dai ita ce ƙasar da ake wa kirari da giwar Afirka, saboda watakila girmanta da ƙarfin tattalin arzikinta da kuma al'ummarta masu hazaƙa. Daga cikin 'yan ƙasar da muka tattauna da su sun bayyana takaici yadda ake samun koma baya da ma lalacewar al'amura. Hajiya Hauwa Yusuf Funtuwa, 'yar jarida ce a Birtaniya.
Matsalolin da aka shiga a Najeriya marasa iyaka, mutane suna cikin matsanancin talauci. Mutum ne zai kira ki daga Najeriya sai ya fashe da kuka, iyalin shi ko karya kuma lokaci ba. 'Yan koro yara makaranta da ta boko da ta Islamiya, babu sutura, ba kuɗin magani. Duk mun yi karo da irin waɗannan abubuwan gaskiya. Muna kuma fatan waɗannan sababbin 'yan ta'addar da suka shigo da ake cewa lakurawa a yi mana maganinsu, saboda haka Boko Haram suka fara a hankali har suka mamaye. To idan gwamnati ta yi ƙoƙari ta shawo kan waɗannan matsaloli, ba ma kwanciyar hankali ba har tattalin arzikinmu zai ƙaru.
Sunana Daniel daga jihar Filato, ina zama dai a Ingila. Abin da dai muke gani ke faruwa a Najeriya gaskiya ba ta da kyau. Kowane lokaci sai mu ji yake-yake, muna ji kashe-kashe, kame-kame, mutane suna wahala. Ga yanda kuɗin Najeriya dala ya dara naira ba kaɗan ba, mutane yanzu ana yunwa a Najeriya. An tattace damowin Najeriya ma yanzu nan da ƙyar za a samu kanta, domin me damowin suna da yawa.
Sunana Nura Iliyasu daga nan Turkish Republic of Northern Cyprus. Duk inda kake inda kai ɗan Najeriya ne za ka ga hankalin kai na ƙasar, kuma kana cike da tausayawa da alhini na irin yadda mutane suke ciki. Saboda haka muna addu'a Ubangiji Allah ya dawo da Najeriya martabata da zaman lafiya da kuma tattalin arziki.
Wala sinki ko da ni.
To a jamhuriyar Niger, sauyin shugabanci ya bar baya da kura. Dr. Sadiq Abba, mai sharhi kan lamuran tsaro a yankin Sahel, ya tabo wasu daga cikin manyan matsalolin kasar da yace na bukatar a dauki mataki ganin yanda talauci ke ci gaba da galabaitar da yan kasar.
Lalle kau wannan sabuwar shekara za a shiga kenan za a duba a gani yanda abu biyu zai tafi. Na farko yaya ake shirin komawa mulki na farin fura tunda gwamnatin soji dai gwamnatin rikon kwariya ne. Kenan duk ta kare za a ga yaya ne ake shirin komawa gwamnatin farin fura a yi zaɓe. Za a dubi kuma yaya mutanen Niger za su rayu da yake kamar yanda aka sani yau wasu abubuwa sun yi tsada tun bayan da aka yi juyin mulki saboda an rike iyaka tsakanin Niger da Benin da yake akwai ta'ada a nan Niger. Ana shirin a ga cikin wannan sabuwar shekara yaya za a yi yaƙi da 'yan ta'ada.
Madalla, to a ƙasar Ghana da ake shirin rantsar da sabon shugaban ƙasa, akwai matsaloli da suka addabi ƙasar da ke buƙatar ɗaukar mataki. A cewar Malam Dennis Omar,
an san Ghana tana da arzikin zinariya sosai. To amma hanyar da za a bi a haka wannan zinariyan ba a bi hanyarta daidai. To so Engalamsin nan sun zo sun bata wata bodisinmu shi ne mai ruwan shanmu. Yanzu haka ya kawo cututtuka daban-daban. Ana haifuwan jarirai daga mai ido ɗaya da masu kafafu uku. To wannan duka ya fito ga matsalan galamsin ne. Sannan na biyu cin rashawa ya yi wa kasa mukanta. Ko ruwa kake nema a zo a bude ma hanya pompi a sa ma gidanka ko a sa ma lantarki, wallahi shi ka ba da cin rashawa. Sannan za a yi a ma wannan connection.
To rahotanni dai sun nuna cewa a Najeriya da Nijar da ma Ghana matsalar rashin aikin yi a tsakanin matasa ne ke daɗa jefa ƙasashen cikin ƙalubalen tsaro, a yayin da matsalar cin hanci da rashawa ta zame wa ƙasashen ƙarfin ƙafa.
Sunana Ajiya Latifatu Abdullahi a ƙasar Germany. Allah ya albarkaci ƙasarmu Ghana da sauran ƙasashen Afirka duka, su ma su bunƙasa kamar yadda ƙasashen Europe kuma suka ci gaba.
Yayin da muke ban kwana da wannan shekarar ta 2024 da ta zo da abubuwa na ban mamaki da tsananin rayuwa ga akasarin ƙasashen na Afirka, malamai kamar Malam Abdulrahman Muhammad na sashen Hausa a birnin Makka da ke ƙasar Saudiya ya yi addu'a na samun sauƙi.
Fatar mu yadda muka gama wannan shekarar lafiya, Allah tabaraka ta'ala ya sanya kuma mu ga shekara ta gaba lafiya, Ubangiji tabaraka ta'ala ya ƙara bunƙasa arzikin mu da kwanciyar hankali da zaman lafiya. Allah tabaraka ta'ala ya ga abubuwan da suke damun mu, abubuwan da suke tunkaro mu na rikicin siyasa da 'yan ta'adda da sauransu. Ubangiji tabaraka ta'ala ya kashe wutan wannan fitina, ya sanya mu ga bayan wannan fitina ita kata ga bayan mu. Ubangiji ya tabaraka ta'ala ya zaunar da mu a ƙasashen mu lafiya da daɗin arziki da bunƙasan rayuwa da kuma kwanciyar hankali.
Ya Allah mutanen da suke cikin wani hali da kunci, Allah ka sauƙaƙe musu. Ya Allah shugabanninmu, Allah ka ƙarfafe su, Allah ka taimake su, ka kawo musu ɗauki, ka ba su ikon adalci, ka ba su ikon kulawa da amanar da ka ɗora musu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.
Madalla, to masu sauraronmu, da haka ne za mu naɗa sabar man shirin a wannan shekarar ta 2024 a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu. da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.